keep a distance from everyone. Report anything like...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 24 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud din da kanin labarai.
To Hawwa, gwamnatin shugaba Donald Trump ta sallami daukacin ma'aikatan hukumar raya kasashe ta USAID a duk fadin duniya illa kalilin da ta bari a hukumar. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce sallamar da shugaba Trump ya yi wa babban hafsan sojin kasar ba bakon abu bane. Fadar Vatican ta ce rashin lafiyar Papa Roma Francis na ci gaba da zama cikin wani yanayi mai sarkakiya yayin da ya kwashe yini na goma a asibiti a ranar Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada bukatar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine, inda shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya ce a shirye yake soka daga mukaminsa domin samun zaman lafiya. Muna kuma tafi da wata tattaunawa kan yadda gwamnonin jihohi ke yin uwa su yi makarbi a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a Najeriya.
Karfin da aka ba gwamnoni akan ƙananan hukumomi bai dace da irin demokradiyyar da muka dauka muke ba. Ba gyaran tsarin mulki an yi wannan abun ba. Demokradiyyar Najeriya haka za a ci gaba da gurza ta ba tare da ta kauce ba.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran batutuwa da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfi Lahashin. Amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta sallami daukacin ma'aikatan hukumar raya kasashe ta USAID a duk fadin duniya illa kalilan da ta bari a hukumar, sannan ta rufe mukamai 2000 na ma'aikatan hukumar a nan Amurka. A ranar Lahadi aka aika wa da ma'aikata wannan sanarwa bayan da kotu a ranar Juma'a ta amince da matakin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito.
A federal judge has removed a temporary block on the Trump administration's effort.
Wakilar AP ta ce wani alkalin kotun tarayya ne soke dakatarwar da aka yi wa gwamnatin ta Trump na wucin gadi a yunkurinta na sallamar daukacin ma'aikatan hukumar ta USAID illa kalilan da take so ta bari a mukamansu. Alkali Kyle Nicholas ne ya yi watsi da karar da ma'aikatan hukumar suka shiga ragwacce ta nemi a dakatar da matakin na sallamar su. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce sallamar da shugaba Trump ya babban hafsan sojin kasar ba bakon abu bane. Yayin wata hira da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday kan cire General C.Q. Brown Jr. a matsayinsa na shugaban hafsan hafsoshin kasar a ranar Juma'a, Hegseth ya ce Trump yana da hurumin yin zaɓe wanda yake so a tawagar masu ba shawara a fannin tsaro. Yana mai cewa ba a kansa aka fara ɗaukar irin wannan mataki ba.
There are lots of presidents who've made changes from FDR to Eisenhower to H.W. Bush.
Hegseth ya ce akwai shugabanni da dama da suka taɓa irin waɗannan sauye-sauye, kama daga FDR wato Roosevelt zuwa Eisenhower, H.W. Bush da Barack Obama. Gwamnatin ta Trump ta ce matakin da ta ɗauka zai taimaka wajen ƙara wa dakarun ƙasar ƙwarin gwiwa. Amurka da Ukraine sun ce sun doshi cimma matsaya, inda ake fatan hukumomin Kyiv za su amince su ba Washington nata rabon cikin ma'adinan da take da su a matsayin diyyar biliyoyin daloli da Amurka take kashewa Ukraine don ta kare kanta daga mamayar da Russia ta yi mata. Shugaba Volodymyr Zelensky ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a Kyiv, babban birnin kasar. Zelensky ya kara da cewa wani daftarin matsaya ya ci ya nemi Ukraine din ta biya $2 kan kowace dala da Amurka ta taimaka wa kasar ta hanyar tallafin kayan aiki. Ko yadda yake, ya ce ba a bayyana fitar da cikakkun bayanai kan wannan matsaya ba tukuna. Shugaban na Ukraine ya ce ya nemi Amurka ta bashi tabbacin samun tsaro a matsayin wani sashi na wani yarjejeniya, hada da sahihan ka'idoji wajen hulɗar da ta shafi kuɗaɗe.
Ya ne podpisu tesho будуть виплачувати.
Shugaba Zelensky ke ne ke cewa ba na so na bar al'ummomin wa Ukraine da take wato da ke tafe wani abu da zai zama bashin da za su yi tabiya a nan gaba. Amurka ita ce kasar da tafi kowace kasa ba Ukraine tallafi, inda ta aika mata da kayayyaki da kudadansu suka kai dala biliyan 128 a cewar cibiyar ƙididdiga ta Kiel da ke Jamus. Wakilin Amurka na musamman kan Ukraine Steve Witkoff ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yana sa ran Zelensky zai sa hannu a wani yarjejeniya a wannan mako. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Mahmud zai dawo da ƙarshen labarin duniya. Kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada buƙatar kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine, shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a shirye yake sauka daga mukaminsa domin samun zaman lafiya. Ga fasarar rahoton Veronica Balderas. A ranar Litinin ɗin nan ne aka cika shekaru uku cikin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada hakan a yayin da yake jawabi ga babban taron siyasa na 'yan ra'ayin mazanji a ranar Asabar.
It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Putin.
Shugaba Trump kenan yake cewa ya kamata ya kare hakanan. Yayi munin kallo. Ina fama da shugaba Putin. Trump ya kuma buga misali da wata rijejeniya a wani aikin da zai ba Amurka dama na samun albarkatun ƙarƙashin ƙasar Ukraine a madadin tallafin sojin da Amurka ta riƙa baiwa Kyiv a yayin da take yaƙi da Rasha.
I want them to give us something for all of the money that we put up. So we're asking for rare earth and oil, anything we can get.
Shugaba Trump ya ce ina son su ba mu wani abu akan dukkan kuɗaɗen da muka zuba. Don haka muna neman a bamu wata albarka ta cikin ƙasa da ba a ko'ina ake samun irin ta ba. Tamkar dai ba ni gishiri in ba kamanda. Ya kamata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi aiki tare da gwamnatin Trump musamman haɗa kai a ɓangaren tattalin arziki. A yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar labaran ABC a makon nan, ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Mike Lawler ya ce Amurka ta narka ɗaruruwan biliyoyin dala wajen mara wa Ukraine baya. Haka kuma idan yakin ya kare, Ukraine za ta buƙaci gagarumin tallafi domin sake gina ta. A yayin wani taro jiya Lahadi a Kyiv, shugaba Zelensky ya bayyana shirinsa na ci gaba da tattaunawa da Amurka a matsayin abokiyar hulɗa, har ma ya bayyana aniyar sa ta aje mukamin sa domin samun zaman lafiya.
Sostanio, if you achieve peace, you will need me to give up my post. I'm ready. I can trade it for NATO if there are such conditions. Друга історія можу поміняти це на НАТО.
Shugaba Zelensky kenan yake cewa idan har sai na sauka daga kan mukamina za a samu zaman lafiya, to a shirye nake zan ma iya yin haka ga NATO in dai har akwai irin wannan sharadin. Dan jam'iyyar Democrat Senator Jack Reed ya shaida wa kafar ABC cewa ya kamata Amurka ta yi aiki kudda-kudda Rasha da Ukraine a tattaunawar zaman lafiyar da ake yi, to amma ya yi hasashen samun wasu kalubale a gaba.
And my sense is that the recriminations by the Russians against Ukrainians after
Senator Jack Reed ya ce a tunani na tuhumar da Russia za ta yi wa Ukraine bayan sasantawar idan har ta tabbata, to za a yi ɓatacciya domin da gangan za su riƙa bita da ƙulli suna yin illa ga kowa, duk wanda suke ganin abokin adawar su ne. A yanzu dai a Russia, shugaba Vladimir Putin na bukukuwan ranar kare ƙasar haihuwa da aka gudana a ranar Lahadi. Ya kuma miƙa lambobin yabo ga sojojin da ke faɗa a Ukraine da shan alwashin ci gaba da tallafawa dakarunsa da sabbin makamai da kayan aiki na zamani. Fassarar rahoton Veronica Banderas kenan kan batun kawo ƙarshen yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Ga ƙarshen labaran duniya.
Fadar Vatican ta ce rashin lafiyar Papa Roma Francis na ci gaba da zama cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya. Yayin da ya kwashe yini na goma a asibiti a ranar Lahadi, mabiya ɗarikar Katolika a duk faɗin duniya sun dukufa wajen yi wa Papa Roma mai shekaru 88 addu'o'in samun lafiya. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito fadar tana cewa ana ci gaba da ba Papa Roma, wanda ɗan asalin ƙasar Argentina ne, iskar daidaita numfashi ta hanci daga na'urar oxygen. Sanarwar da fadar ta fitar ta ƙara da cewa duk da yanayin tsanani da yake ciki, lokaci na ƙarshe da aka samu tangarɗa da numfashinsa shi ne a ranar Asabar. Tun a ranar 14 ga watan Fabrairu aka kwantar da Papa Roma Francis a asibiti, wanda ya karɓi shugabancin mabiya ɗarikar Katolika a shekarar 2013. Da farko likitoci sun gano yana fama ne da ciwon haƙarƙari, amma daga baya ciwon ya rikiɗe ya koma cutar pneumonia, lamarin da ya sa numfashinsa ya shiga wani mummunan yanayi. Dakarun Sudan sun ce sun yi nasarar kawar da ƙawanyar da aka yi wa birnin Ubaid, matakin da suka ce ya ba da damar maido da hanyar kaiwa ga yankin kudu maso tsakiya da ke ƙasar wanda ke da mahimmanci. Matakin a cewar dakarun ƙasar zai ƙara ƙarfafa ayyukan safarar muhimman kayayyaki a yakin da suka kwashe kusan shekaru biyu suna yi da dakarun sa kai na RSF. Wannan galaba da aka samu a kan dakarun na RSF ita ce ta baya-bayan nan a jerin koma bayan da suka fuskanta tun daga watan Satumbar bara, bayan da dakarun ƙasar ta Sudan suka yunƙuro don ganin sun sake kwace ikon Khartoum, babban birnin ƙasar. A dai watan Afrilun shekarar 2023 yaƙi ya ɓarke a Sudan, bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin dakarun ƙasar da mayakan sa kan na RSF.
Labaran duniya haka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu Muhammad Baballe, wato Hafiz Baballe, da Dr. Bibi Faruk kan yadda gwamnonin jihohi a Najeriya ke gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi.
Dakta, da farko ko me zaka ce dangane da yadda gwamnonin jihohi suke gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a Najeriya?
Wato a gaskiya, wato ƙarfin da aka ba gwamnoni akan ƙananan hukumomi bai dace da irin demokradiyyar da muka ɗauka muke yi ba. Allah misali, demokradiyya irin ta Amurka, wacce ita ko hukumar zaɓe ta ƙasa ma ba ta kafawa, sai dai a jihohi suna da nasu hukumomin zaɓen. Ƙananan hukumomi su tsarin yadda za su yi nasu zaɓen a ƙasa irin wannan zaɓen. To mun ɗauki abin mun jagula shi, mun ce an yi hukumar zaɓe a jiha, ita za ta yi ƙananan hukumomi zaɓe. Me yasa ita ƙaramar hukuma a cikinta mutanen ta ba za su tashi su zauna kamar yadda muke gani a America, community meetings da sauransu, a fitar da tsarin da za a fitar da shugabanni ba? Yace kowace ƙaramar hukuma za ta iya fitar da shugabanninta a yanda ta ga dama. In za su ɗauki duwatsu ne su sa a cikin bokiti, idan za su sa gashin kaza ne, idan wanda ya fi wayo ne ko wanda ya fi iya tsafi ne, amma su suka fitar da mutumansu. To wannan yana kawo naƙasu a demokradiyyar Najeriya. An ba gwamnoni ƙarfi, sun kwace kuɗaɗen, sun kwace yadda ake fito da shugabanni a ƙananan hukumomi. Kuma wannan ba abin da tsarin mulki ya tanadi ba kenan. A gaskiya tsarin mulki ya yi kuskure, ya ce a kafa jihohi su kafa hukumar zaɓe kamar yadda aka yi hukumar zaɓe ta ƙasa. To amma tsarin mulki bai ba da dama a karɓe kuɗaɗen ƙananan hukumomi ba. Gwamnonin farko na zubin farko na 1999 su ne suka je kotu suka sayar da suka yi murɗa, aka ce joint account, wato kuɗin da ya kamata a tara ya zama yana ƙarƙashin gwamnoni.
To yanzu dakta, me ya kamata a yi kenan?
To ya kamata a kalli abin don gaskiya. Idan aka ce menene abu ɗaya da yake hana Najeriya cigaba, shi ne hana cigaba a ƙasar nan da ba a da gwamnoni suke yi. Inda yanzu kowace ƙaramar hukuma kuɗinta zai je wurinta, ko jakuna suke saya suna ɗiban ƙasa da ita, mutane za su samu arziki, za su samu alherin, za a ɗebi ƙasa za a kai ta wani wuri. To amma a yannan tsarin, a gaskiya babu wani dalilin da za mu cewa demokradiyyar Najeriya za ta kawo ci gaba idan ba a yi wannan gyaran ba. Kuma ƙarfin gwamnonin nan da yanda suke fito da shugabannin majalisu, 'yan majalisu na ƙasa da na jiha, yana tawe yin gyaran nan. Saboda haka mutanen ƙasa su tashi haikan su nuna cewa dole a yi wannan gyaran, yadda gwamnoni za su cire hannunsu su kasa samun ƙarfin da za su murɗa ƙananan hukumomi. Idan haka ta faru, to duk gwamna shi ma zai tabbata cewa sai ya je wannan ƙasan wurin ƙananan hukumomi ya yi musu abin alheri yake sa ran ya ci zaɓe. Sai haka za a ga cigaba daga wurin ƙananan hukumomi, za a ga cigaba daga wurin jiha, za a ga cigaba daga wurin shugaba ƙasa, wato tarayya gaba ɗaya. Idan mutane suka bari a haka, aka ce gwamnoni suna da wannan mulkin mallaka, to a gaskiya in ba a gyaran tsarin mulki an yi wannan abun ba, demokradiyyar Najeriya haka za a ci gaba da gurzata ba tare da ta kawo cigaba ba.
Dr. Bibi Faruk yana tattaunawa wasu da Muhammad Hafiz Baballe ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sai da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum masu iya magana kan ce wuka ba ta hudashi a yau shirin zai duba zargin yawa wani almajiri bulala haddari uku da ta yi sanadiyar ajalinsa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Borno dan bin bahasin labari mai ban tausayi inda aka zargi shugaban ƴan dako na garin Askira da bada umarnin aka yi wa wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala 300 da hakan yayin sanadin ajalinsa. Labarin ya nuna cewa almajirin mai karatun allo yakan shiga aikin dako dan samun nakalaci kafin ya koma tsangaye su ya ci gaba da karatu. An zargi almajirin Muhammad Kyari da wani abokinsa da batar da buhun masara daya yayin da suke sauke lodin masara a garin Askira. Maimakon bincike na hakika da tuhumar yaran biyu, sai shugaban ƴan dakon mai suna Usman Askira ya bada umarni aka shiga da Muhammad Kyari cikin wani gida aka kulle yayin da wasu katti abokan dakonsa suka dauki bel din injin nika suka yi ta dukansa har bulala 300 da Usman ya yanke masa inda suka ruguza yaran baya daga bisani bayan kashi asibiti a garin Mubu da ke jihar Adamawa da ke makwabtaka da yankin sai rai yayi halinsa. Dr. Babagana ke Musa Komar shi ne shugaban kungiyar kare ƴancin ɗan adam a reshin jihar Borno.
Dr. Babagana ke Musa Komar shugaban kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa International Human Rights Commission Borno State Chapter. Labarin yadda muka samu labarin abun nan noise ne ya yi yawa kungiyoyi da yawa suna ta yi min waya suna ta yi min magana sai na ce to tunda muna da aboki lemu a Askira Ubalokan Gama bari na buga musu da na buga musu suka ce su ma ba su sani ba sai na hada kai da wata kungiya wanda sun ce ba sa so na ambaci sunansu sai suka ce min wannan abin tabbas ya faru a Askira Ubalokan Gama shugaban ƴan dako na Askira Ubalokan Gama ya sa an gane wani bawan Allah membansa bulala 300 saboda bacewan masara daya a wajensa.
Wannan
sanadin wannan duka bulala 300 din sai ya yi ajalinsa sai ya mutu. So da muka ji wannan labarin sai na buga direct a wannan DPO na Askira wa local government. Nace DPO kana ina yace mun yana Askira. Nace ga ni ne coordinator na International Human Rights Commission na Borno ga labarin da nan haka ne yace haka ne. Yace wanda suka aikata ai wannan aikan ga sunan suna waje na tura su Maiduguri CID. CID headquarters na Maiduguri kenan shine headquarters na ƴan sandarin ne ƴan sanda na Borno. Sai nace to zama bai same mu ba bari mu buga mu tafi mu ga CID ko za mu ga wannan abun da gaske ne. Sai muka buga muka tafi office CID nace da case kaza muka samu labari shi ne na zo na yi follow up. Wannan maganan gaskiya ne yace eh gaskiya ne. Nace kuma an ce akwai waɗanda aka saka ma yace yanzu abin da akwai a ƙasa shi ne wannan wanda ya sa aka yi dukan har ya samu ajali Muhammad Kyari ya rasu. Wannan wanda ya yi dukan sunansa Usman. Ina ce to a shirya mun shi mana na gani aka cire mun shi na gani neman interview. Nace kai malam bawan Allah ya kai haka yace wallahi kuskure ne. Yace bai sa haka zai faru ba.
Shi Usman din shine shugaban ƴan dakon ko shine aka sa yi duka kawai.
Shi Usman din shine ya sa mutane biyu suka yi duka. Ka gane shine shugaban wanda ya sa aka yi maka duka bulala 300 wannan. Nace to ina wanda suka yi duka bulala 300 wannan su biyu ne. To yace su wannan sun gudu yanzu suna kan neman su. To daga baya kuma ka san mu abin da muke yi idan ba mai abin ya zo ya rubuta complaint ya saka hannu ba mu ba wani matakin da zamu dauka. To bayan ina wannan bincike ma sai direct baban yaron ya zo office na. Yace shine baban wani. Ko ba haka ba ga kullakulla da ake yi mutane sun ce za su dauki lawyer wanda ya kace masa yaro za a sake nace ba za a sake ba. Nace ka rubuta ka sa hannu zan tafi police headquarters yanzu. Sai dai rubuta ya sa hannu akwai document da za a office na. Ba tare da bata lokaci ba yana rubuta yana sa hannu sai na gudu na tafi police headquarters. Nace ina office homicide aka ce gashi nan. Nace to da case da muka ji kaza kaza haka ne yace haka nace to a cire min mutumin da ganshi da ido na. sai aka cire min Usman Neymar interview na ce kai Usman kene shugaban yan dako na kira yace shine yace ya kasa an yi wa wannan ba Allah bulala yace wallahi to kai ne nace to doka za ka yi halinta nace kuma su yan sandan duka abin da ake hand to hand muna aiki da su ko ba haka ba muna sa ido me makoman wannan abin to saboda haka yanzu ana neman su biyu wanda suka yi dukan
to Allah ya kyauta Malam Yawo Askira shine sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai ta Askira.
To wannan dai na farko kamar yadda na gaya maka mun gode wa Allah madaukin sarki ni mai suna Malam Yawo sardaunan malamai na Askira ko kuma za a iya kira na chairman na malamai na Askira ko ba haka ba? To alhamdulillah bayani da zan yi maka na farko dai wato lokacin da wannan abu ya faru ba na gari ni ma nayi tafiya da yake ni ina sunguna da jama'a ban cika zama ba na ita amma na samu labarin ga abin da ya faru shi wannan dan uwa namu suna aiki a karkashin shugaba na Buhuna to kuma Allah da ikon sa shi yana sama mota wato shi wanda yana kasa su biyu to tsakanin su sai buhu daya ya bata wai to wannan buhu da ya bata sai suka zo suka dora shi wannan dan uwa namu suka ce shi ya dauki wannan buhu to kaga inda akwai gaskiya da adalci da ba za su iya gabatar da hukunci akan shi kadai ba dan ba yadda za a yi mutum shi kadai ya dauki buhu ya aza kansa ya tafi da shi dole sai ya samu wanda zai aza masa to kaga shi kuma sai ga wanda ya aza buhun nan shi kuma su kuma sai suka dauki hukunci a hannunsu a maimakon to tunda haka bari mu gabatar da kai wajen hukuma ko wajen yan sanda ko wajen dai wasu sojoji ko yan banga a san yadda za a yi hukumomi wanda lalle-lalle gwamnati tana sane da su to ba su yi wannan tsari ba sai suka shigar da shi wani wuri suka yi masa hukunci irin na son ransu har suka yi masa duka-duka ya yi oba a takaice dai ni ranar da aka ce min ga abin da ya faru wannan yaro na je na haɗu da ainihin malaminsa wallahi lokacin kuma ran juma'a ranar sai aka buga waya akan cewa yaro nan fa da aka kai shi mu a kira a asibiti an ɗauke shi an yi transfer da an kai shi mubi to daga mubi kwanansa biyu na uku Allah ya mishi rasuwa yaro ya rasu aka dawo da shi to a takaice aka kama shi sarkin dako da magoya bayan waɗanda suke shawara da shi akwai chairman na yan dako din da wasu guda biyu aka ɗauke su aka kawo station sun yi sati ɗaya to sai suka ce to wannan al'amari dole mu mika shi a Borno kenan tunda shi ne babban birninmu aka ɗauke shi aka tafi da su Maiduguri ka ji ko? To an tafi da su Maiduguri a gaskiya yadda aka kai su Maiduguri kwana biyu ba su wuce sati ɗaya ba su uku nan gaba ɗaya sai aka sako su to amma dai a yanzu dai a yanda ni nake tunani kamar shi ainihin shugabansu wanda ya sa har aka yi masa wannan duka har ya zo ya yi masa sanadiyar rasuwarsa to shi kam ina tunani har yanzu yana hannu kuma kamar yadda abubuwan da mu a tunaninmu muke so a yi mana tunda an tabbatar da cewa mu muna da karamin karfi ne yasa aka yi mana haka amma yau inda a ce mu wani wasu abu ne wanda lalle muna tare da ko gwamnati ko kuma muna da wasu abubuwa a hannunmu wanda za mu iya tunkaran duk inda muka tahi za mu iya zuwa da wallahi wannan in ba a yi masa dole ne kawai a yi masa daure rai da rai
Malam Musa Askira ɗaya daga cikin malaman tsangayen Askira shi ma ya faɗa mana abin da ya sani kan wannan batu.
Haka zai faru haka wannan ga duk musulmi duk mai imani kai ko ba musulmi duk mai imani ne gani dole zai zarta. Kai almajirin amini abokina ne amini na sosai almajirin malamin ne to tsangayen tana hannun wancan malamin baban gida. Ni kan ina gefe sai da kai shi asibiti ma sannan suka kira ni suka faɗa min na je na ga ba yanda yake. Kwanan sa biyu ko uku ne suka dauka suka tafi da shi
amma mala sa abin da nake so kawai na sani yaya lamarin nan ke yaya yadda ka samu labari ya lamarin nan ya faru da yaron nan ne
ni labarin da na samu ni dai ba ni da cikakken labari ga abin da ya faru amma ina zaune aka kira ni aka a waya aka ce mun ka zo ga almajirin wani abin da aka masa a asibiti na tashi na je na samu sistoci sun kwantar da shi emergency na duba ta ce mai faruwa na haka wuta ne kona suka ce a duka na kan wai da ke suka ce sarkin leburori ne ya sa leburori suka da ke ya abin da na sani kawai
sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa, shirin ciki da gaskiya zai daura daga inda ya tsaya. Sai a kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa idan Allah ya amince. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasara da Melikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Umar ke cewa mu kasance lafiya.
Sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin cigaban wannan shirin. Masu aro kafin mu cigaba ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Machaya da Manoma da ake cema Platform Paysan na Nijar. Saka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu duk da za a yi shi. Kafin ya fara ma kana tunawa wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi. Duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayata. Wato tsaka mai wuya.
Ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America.
Madallah, sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yan haka muka zo ga gaba ta ƙarshe, labarai a taƙaice.
To, gwamnatin shugaba Donald Trump ta sallami daukacin ma'aikatan hukumar raya ƙasashe ta USAID a duk faɗin duniya, ila ƙalilin da ta bari a hukumar, sannan ta rufe hukumkamai 2,000 na ma'aikatan hukumar a nan Amurka. A ranar Lahadi aka aikawa da ma'aikata wannan sanarwa bayan da kotu a ranar Juma'a ta amince da matakin, kamar da kamfanin dillancin labarai ya ruwaito. Alkali Carl Nicholas ne ya yi watsi da ƙarar da ma'aikatan hukumar suka shigar, wacce ta nemi a dakatar da matakin na sallamar su. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce sallamar da shugaba Trump ya yi babban hafsan sojin ƙasar ba baƙon abu ba ne. Yayin wata hira da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday kan cire General C.Q. Brown Jr. a matsayinsa na shugaban hafsan hafsoshin ƙasar a ranar Juma'a, Hegseth ya ce Trump yana da hurumin ya zaɓi wanda yake so a tawagar masu ba shawara a fannin tsaro. Yana mai cewa ba a kansa aka fara ɗaukar irin wannan mataki ba. Amurka da Ukraine sun ce sun doshi cimma matsaya, inda ake fatan hukumomin Kyiv za su amince su ba Washington nata rabon cikin ma'adanan da take da su a matsayin diyyar biliyoyin daloli da Amurka ta kashewa Ukraine don ta kare kanta daga mamayar da Russia ta yi mata. Shugaba Volodymyr Zelensky ne bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a Kyiv, babban birnin ƙasar. Zelensky ya ƙara da cewa wani daftarin matsayar ya nemi Ukraine ɗin ta biya dala 2 kan kowace dala da Amurka ta taimakawa ƙasar ta hanyar tallafin kayan yaƙi, ko da yake ya ce ba a bayyana fitar da cikakkun bayanai kan wannan matsaya ba tukuna. Shugaban Ukraine ya ce ya nemi Amurka ta bashi tabbacin samun tsaro a matsayin wani sashe na wannan yarjejeniya, haɗe da sahihan ƙa'idoji wajen hulɗar da ta shafi kuɗaɗe. Amurka da ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ba Ukraine tallafi, inda ta aika mata da kayayyaki da kuɗaɗen su suka kai dala biliyan 128 a cewar cibiyar ƙididdiga ta Kiel da ke Jamus. Fadar Vatican ta ce rashin lafiyar Papa Roma Francis na cigaba da zama cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya, yayin da ya kwashe yini na 10 a asibiti a ranar Lahadi. Mabiya ɗarika Katolika a duk faɗin duniya sun duƙufa wajen yi wa Papa Roma mai shekaru 88 addu'o'in samun lafiya.
To, madalla masu aro baki ɗaya, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi, misalin ƙarfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, ƙarfe 8 agogon GMT da Ghana, za mu dawo da maimaicin shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma editanmu na wannan zangon, sai injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun. Hawa Shadu ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai anjiman ku.